متجنبين الأخطاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah cikin ikonsa ya ba mu daman dawowa wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke Lokos kofar gayen Zaria a wannan dare na Litini rana ta Lahadi 27 ga watan Al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 wanda ya dace da 7 ga watan 10 miladiya ta annabi Isa alayhi salam 2018. Mun soma karanta wannan littafi na Sahihul Bukhari lokaci da ya gabata mun danyi muqaddima gajeruwa. Muka ce akwai abubuwa biyu a gaban mu da izinin Allah ta'ala. Abu na farko shine wane ne al-Imam al-Bukhari, abu na biyu takaitaccen magana game da wannan littafi nasa. Wane ne al-Imam al-Bukhari? Sunansa dai ana ce masa Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughira bin Barqisba al-Ja'fi al-Bukhari rahimahullah. Wato akan masa alkunya da baban Abdullahi, amma sunansa Muhammad mahaifinsa Isma'il dan Ibrahim dan Mughira dan Barqisba al-Ja'fi, wanda kakansa na sama ba majuse ne ya musulunta a hannun wannan kaman a ce mai anguwa ko hakimi. Shi kuma an haife shi a garin Bukhara ne. Garin Bukhara a yanzu ita ce ƙasar da ake ce ma Uzbekistan, tana cikin tsohon ko tsohuwar ƙasa wadda take cikin Kobet abin nan Republic wanda ake kiranta a da. Wato tana cikin Central Asia, suna da dangantaka ko ta hada da wajen ƙasashen Asia. Can aka haifi Imam al-Bukhari. Bukhara ita ce ƙasar, ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen wannan afuwan biranen wannan ƙasa ce. To nan Imam al-Bukhari Allah ta'ala ya ji kansa ya fito. Imam al-Bukhari rahimahullah, kaman yadda malamai suka yi bayani, an haife shi a watan Shawwal, watan sallah kenan, bayan sallar Juma'a 13 ga wannan wata shekarar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da 194, wanda ta dace da 19 ga watan Julai, watan 7 haihuwar annabi Isa alaihi salam tana 1910. Tana 1810, ba 1000 ba, 1810 a wannan lokaci aka haifi, ko a wannan yini, ko a wannan rana, ko a wannan wata da wannan shekara aka haifi Imam al-Bukhari Allah ta'ala ya ji kanka. Imam al-Bukhari ya tafi kasashen waje daban-daban don neman ilimi. Da farko dai shi Imam al-Bukhari da kansa yana cewa mun tafi aikin haji da mahaifiyata da ɗan uwana, amma da mahaifiyata da ɗan uwana suka dawo, ni na zauna can domin neman ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shi da kansa yake wannan bayani, yana cewa lokacin da na gwamutse shekara 18 sai na shiga talifi na abinda ya shafi tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tabi'una, da kuma abubuwan da suka yi na rayuwarsu da abubuwa da suka faɗi. Imam al-Bukhari Allah ta'ala ya ji kansa cikin yawo da yayi kasashe neman ilimi, ya zauna a Madina shekara guda cin. Daga nan ya sake tashi ya koma Basra. Basra tana ƙasar Iraki a yanzu haka. Mashahuriyar jiha ce ko gari a tarihin musulunci, kamar yadda da yawan mutum san haka. Ya zauna a wannan waje har shekara biyar domin saduwa da manya-manyan malamanta, ya sami baiwan da Allah ya yi masu ya hada da tasa. Sannan yana cewa a duk shekarun nan, in lokacin aikin haji ya yi, nakan tafi na aikin haji. Sannan yana cewa na je Sham nan, menene ake cewa, Syria, domin neman ilimin hadisi, na shiga Masar, Egypt kenan, sannan Jaziratul Arab, ba inda ban zauna ba. Na dawo Basra sai da na sake shekara hudu, sannan na koma Hijaz na shekara shida. Duk hidima game da abin da ya shafi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To haka dai yake cewa ban san adadin zuwa na Kufa, shi a kasar Iraq ta yi gari ne a kasar Iraq mashhuriya, domin neman ilimin hadisi ba. Imam al-Bukhari Allah ta'ala ya ji kansa ya tashi maraya ne, domin mahaifinsa ya rasu, kuma alhamdulillahi kamar yadda za mu gani mahaifinsa malami ne mutumin kirki, mai taka tsantsan, mai gudun duniya, kuma alhamdulillahi ya bar masa guzuri sosai. Wannan ya taimaka masa wajen samun natsuwa don neman iliminsa. Allah ya yi masa baiwa da kaifin basira da ƙarfin hadda, don ba wanda ya shahara a zamaninsa kamarsa. Imam al-Bukhari shi da kansa yana cewa katabtu an alfi shaykhin wa akthar wa an kulli wahidin minhum ashrata alafin wa akthar ma indi hadithun illa adkum isnadu. Aqalla na ansha hadisi daga manya-manyan shehunan hadisi dubu ko sama da haka. Sa'annan kowane ɗayansu na sami hadisai dubbai a hannunka. Sannan wani abin sha'awa, babu wani hadisin da na haddace ko na same shi face na kama ka itinadinka. Wato in ya ce wane ya ce kaza, to zai bi silsila har zuwa ga sahabi, zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ilmin rijal, Allah ya kara masa jin kai. Sa'annan wajen zaka da quwwatul hib addab, Muhammad bin Ishaq, wanda aka fi sani da Ibn Khuzaima Allah ya ji kansa, yana cewa ma tahta adimil sama a'lamu bil hadith min Muhammad bin Ismail, babu wani da mai rayuwa a doran kasa wanda sama ke masa inuwa wanda yake da ilimin hadisi kamar Muhammad dan Ismail al-Imam al-Bukhari. Imam al-Tirmidhi shi ma ya shaida wannan da almajiransa ne, yana cewa lam a'bil iraqi wala bi khurafan fi ma'na al-ilal wa at-tarikh wa ma'rifati al-asanid a'lam min Muhammad bin Ismail. Aka san Iraki da Khurasan banga wanda yake da ilimin sanin ilal na hadisai da tarihin hadisan da sanin asanin rijal wadanda ake ruwaitowa a hannunsu fiye da Muhammad dan Isma'il ba, Allah ta'ala ya ji kansu gaba daya. Muhammad bin Hamdawai yana cewa naji Imam al-Bukhari Muhammad bin Isma'il yana cewa ahfadu mi'ata alfi hadithin sahihin wa mi'ata alfi hadith ghayra sahih, ina haddan a kwakwalwata hadithi daya bayan daya hadithai 100,000 miliyan kenan a kwakwalwata sahihai, sannan ina da hadda na 200,000 waɗanda ba sahihai ba. Allahu akbar. Ana cewa wata rana malamai sun nemi su gwada kaifin basiransa, sai suka zo majalisinsa bayan sun zauna da shi a Baghdad da wannan abin ya auku, sai suka ce za mu gwada haddansa. Sai kowane malami daga cikinsu sai munai ne su ma na hadisi, sai suka haddace hadisai da asanin din hadisai da su goma, suka raba ma kansu goma goma, sai suka jirkice in suka dauki wannan hadisin sai su yi mashi anguli da kan zabo. Sanadin daban sai su kawo wani hadisin su aza, kowa yi ma goma da haka ya jirkita. Aka zauna majalisinsa, sai wannan ya ce ina da tambaya ina ingancin wannan hadisi, sai ya ja istinadin sai ya kawo nassin hadisin, sai Imam al-Bukhari ya ce ban san wannan ba, ya kawo na biyu ya ce ban san wannan ba, sai ya gama goma shi. Sai wani ya ce ni ma ina da tambaya, duka sai da kowa ya kawo goma goman sa kowa ya gama, sai ya ce bai sani ba. Bayan an gama tas, sai ya ce to kai hadisin da ka kawo da isnadin ba haka yake ba, itinadinsa an wana har zuwa ga sahabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Sannan yace matnul hadith din shine wannan, wato sai ya mai da kan na gaskiya a gangane ya gama da wannan goma, sai yace kai kuma kai ma kazalika, naka kai ma ga itinadin na farko ga matanin hadithin da ya dace da shi ga nabiyin har zuwa goma, sai da ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya mai da kowane itinadi ga nassin hadisinsa. Wannan Abu Ahmad Abdullahi bin Adi al-Hafiz ya kawo wannan riwaya, wato Allah ya yi masa baiwa kuma Allah na baiwa ga wanda ya zo. Imam al-Bukhari malami ne wanda yake ba hadda kawai ba, yana da matukar ibada da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ya hada ilimi da bauta ga Allah da tsoron Allah jalla jalalu. Shi yasa a tarihinsa in kana karantawa zaka ga ana cewa mutum ne mai yawan tilawan Al-Qur'ani, mai yawan sallolin nafila musamman watan Ramadana, mutum ne mai yawaita tasbihi. Allah ta'ala ya ji kansa. Har ma akwai wasu baiti da yake cewa ibtanin fil faraji fadl ruku'i fa ata an yakuna mautika bakta kam fahihin ra'aytu min ghayri sukmin zahaban nafsu fi sahihati falta. Ma'ana ka yawaita sallah lokacin da ka sami faraga, haka zauna haka ka yawaita nafil fili domin yana yiwuwa mutuwarka ta zo a ce ba zato ba tsammani. Da yawa mai lafiya wanda na gan shi gani na ido ba ta maka ciwon kai ko na kafa ba, amma lokaci guda lafiyar ta tabbata amfane shi ba, rayuwarsa ta tafi ba zato ba tsammani. Allah ya ji kan Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari mutum ne mai zuhudi. Zuhudi shi ne kyankyani da gudun abin duniya, tare da cewa ba abin da Allah bai masa ba na ni'ima. Wannan shi ya sa Sulaimuddin Mujahid yake ba da bayani game da shi, yana cewa ma ra'aitu bi'aini منذ 60 سنة أبقى ولا أروق ولا أزهد في الدنيا من محمد بن إسماعيل. يو شكرا ناسكين إنا زرع إدو أما هر يو بنغوان دا الله يبا فهمتر أجيني يباش تاكا تنصر يباش بدن دنيا كما محمد بن إسماعيل با. Akwai malamai da yawa da suka yi masa shaida akan zuhudi da wara'u. Wannan duka darasi ne gare mu, mu yi kokarin koyo. Sannan in ka dubi tarihin Imam al-Bukhari mutum ne karimi, wato akwai karimci, domin a tarihinsa mutum ne mai yawan ciyar da talakawa, mai yawan taimakon musakai, mai yawan taimakon marayu, akan ce musamman ɗaliban ilimi. Idan ya fahimci kana da kwaɗayin ilimi, to duk abin da zai iya na ya sauƙaƙe maka hanyar rayuwa don ka samu ilimin, to sai ya yi. Don haka ɗalibansa ba su da matsala, inda ya fahimci kana da matsalar rayuwa ko yadda za ka sami sukuni, sai ba ka isasshen scholarship wanda za ka sami natsuwa ka yi karatu kamar yadda ya cancanta. Akwai Muhammad bin Abi Hatim, yana ruwaitowa cewa yana cewa kuntu astajillu kulla shahrin 500 dirham fa anfaqtu kulla zalika fi talabi al-ilmi. A wata nakan sami akalla dirhami 500, amma din nakan kashe shi a hanyar neman ilimi. Gaba dayansa dirhami 500 ba karamin kudi bane. Imam al-Bukhari hatta ke yakan yi in an ce masa kana yawan kashewa, yakan ce wa ma inda Allahi khayrun wa abqa, muna neman sakamakon da ke wajen Allah ne, domin shi yafi alkhairi, shi yafi wanzuwa. Tare da wannan ni'ima da Allah yi masa, baya cika tambin shi, qalilul aqli ne. Dama an kaga mutum yana ci kamar saniya, to basirarsa ma ta ji dodewa. Mai yawan ihsani ne, har ma akan ce mashi yakan zaƙe wajen karamci ga al'umma saboda yawan bayawansa. In ya tashi sadaka sai ya ba ka abinda ka koma saka kana nawa ne kuwa, saboda ya wuce tunaninka. Allah ka ba mu dabi'a irin nasu. Shi yasa ya samu yabon malamai da yawa. Al-Hafiz Ibn Kathir, Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa imamu ahlil hadith fi zamani, والمقتدى به في أوانه والمقدم على سائر أضرابه وأقربائه. إمام البخاري shine shugaban masu hadisi a zamaninsa. Akwai wani lakabi da malaman hadisi sukan tassa ma waɗanda suke sun kai wani matsayi a ilimin hadisi. To Imam al-Bukhari ya taka matsayi mafi ƙarfi a Amirul Mu'minin fil hadisi. Imam Ibn Kathir yace shine abin koyi a zamaninsa, kuma shi ake gabatarwa daga dukkan tsarinsa da kiyoshinsa. Haka nan Imam Ahmad, kaga Imam Ahmad malamin sa ne, amma tare da haka yake yabansa, yake cewa ma akhrajat qur'atan mithlahu, Farafan ba ta haifi ɗa kamar sa ba a wannan fanni da muke magana. Imam Muslim bin Hajjaj shi ma ɗalibi ne na Imam Bukhari, shi ma yana ce masa la yabghuduka illa hasid wa ashhadu annahu laysa fid dunya mithla, wallahi ba mai kin ka sai mai hasadarka, in ba hasada ba ba mai kinka. Kuma ina mai shaida, na yi imani, na tabbatar, na gaggata cewa babu wani ba ka da tanka a rayuwar da kake ciki. Abdullahi Abdarani yana cewa ra'aytul ulama bil haramain wal iraq fama ra'aytu fihim ajma'u min Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, naga manya-manyan malamai a Makka da Madina, naga irin su a Iraki, amma ban taba ganin wanda ya tara dimbin tsoron tsoriyar madaran ilimi kamar Imam al-Bukhari ba. Ishaq bin Rahawai yana cewa uktubu an hadha shab falau kana fi zaman al-Hasan lahtaja an-nas ilayhi lima'arifatihi bil hadisi wa fiqhi. Shi Ishaq bin Rahawaihi yana gaba da Imam al-Bukhari yake cewa kun ga matashin nan, to ku je ku anshi hadisi a wajensa, ku anshi hadisi a wajensa. Yana nufin Imam al-Bukhari, wallahi da al-Hasan yana nan da rai. Al-Hasan al-Basri yake nufi, kun san Hasan al-Basri yana cikin manya-manyan tabi'ai, kuma cikin wanda ya samu ilimi nagartacce wanda ya isa a ce masa ilimi. Yace da yana da rai, wallahi sai ya buƙaci ilimin da Allah ya ba Imam al-Bukhari a abinda ya shafi hadisi da fiqhun hadisi. Haka dai a takaice, kwarai malamai da yawa suka yi ta yabo Imam al-Bukhari, yana da malamai mun dan ambaci wasu, yana da dalibai wanda ba su da adadi sai Allah kawai ya san su, domin akwai maganganu da yawa akan almajiransa. Abinda ke nuni ga yawan su, abinda al-Imam al-Farbari yake cewa wannan hadisi da za mu shiga karanta shi al-Jami'ul Fahih, ana cewa ya tara ɗalibai gabansa wanda suka saurari hadisin yana bayani 90,000 wanda suka sauke littafin a gaban shi, suka ansa a hannunsa, suka mawaito daga wajensa. Ba wannan hadisi kawai ko Sahih al-Bukhari da muka fi sani Imam al-Bukhari ya wallafa a rayuwarsa ba, ya yi wallafe-wallafe. In za ku lura, farko ma mun yi bayanin cewa Imam al-Bukhari farkon talifinsa ya soma talifi game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hakika wannan dimbin ilimi da Allah ya bashi yana nuna maka Imam al-Bukhari akwai littattafan da yayi. Ga dai wannan da zamu karanta yana da littafi na hadisi al-Adab al-Mufrad. Da yawan ku kun san littafin, sannan yayi wani littafi Rabbul yadaini fi salah, yayi birrul walidain, yayi al-qira'atu khalfa al-imam, yayi at-tarikh al-kabir, yayi at-tarikh al-awsat, yayi at-tarikh al-saghir, yayi khalqu af'al al-ibad, ya kuma yi wani littafi da yasa masa kitabud du'afa. Sannan akwai al-jami' al-kabir, akwai al-mutnad al-kabir, akwai at-tafsir al-kabir, akwai kitab al-ashriba, kitab al-hiba, asami sahaba, al-mu'talib wal-mukhtalib, kitab al-mabsut, kitab al-ilal, kitab al-kuna, kitab al-fawaid. Duka waɗannan ta'alifat ɗin shi ne, amma duk sahih al-Bukhari ta laƙabi su. Wani ma bai san shi da wani littafi ba in ba sahih al-Bukhari ba, ko Adab al-Mufrad ma da dai suna ba kowa ya san ta ba. A ɗabi'a ta rayuwa, ita rayuwa kaman bakin ƙarfe ne a gaban makiyayi. Yana zaune lafiya sai a sa shi a wuta a yi ta zuga ana gasa shi, har sai ya koma jawur shi ma ya zama wuta. Ba tare da tausayi ba a ɗauki ƙaton guduma a yi ta mata masa, ko a yi fale-fale da shi, ko a yi tsini da shi, ko a lallambata shi yadda ake so. Ma'ana rayuwa ba ta rabuwa da jama'a ba. Imam al-Bukhari a ƙarshen rayuwarsa ya samu irin wannan jarabawa. Imam al-Bukhari ya je ne sabo garin su Imam Muslim. Ko da ya shiga wannan gari, mutane suka rungume shi suka yi masa lale maraba. Babban malami a garin lokacin Muhammad bin Yahya al-Zuhali. A farkon al'amari sai ya ce ma jama'a ku je ku saurare shi. Bayan kwana biyu sai ya ga majalisinsa ya dade, sai hasada ta dan kama shi. Allah ta raba mu da hasada, ka yaje ma waɗanda suka yi da gangan ko bisa kuskure, mu ma Allah ka yaje mana. To a wannan lokaci an so mu cin kasuwan kalman khalqul qur'an. Kun san bari in dan yi bayani kadan akan wannan dan a fahimta. A zamanin Ma'mun, Khalifa Ma'mun, an samu wasu mugayen malamai irin su Ahmad bin Abi Du'ab, wanda yake a wannan lokaci shine shugaban al-Qadai ga Khalifa Ma'mun, da irin su Ishaq bin Ibrahim al-Musbi'i, wanda yake su ne suka cinno wuta cewa al-Qur'ani ba zancen Allah ba, halitta ne cikin halittun Allah. Wannan fitina ta yi ƙarfi saboda mulki ya shiga, ya yi imani da aƙida. Duk malamin da bai yadda al-Qur'anu makhluqun bane, to ya ɗanɗana kuɗarsa. Daga cikin waɗanda suka ɗanɗana kuɗarsu akwai al-Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Sunnati wal Jama'a. An buge shi, an ɗaure shi, ba abinda ba a yi masa ba a kan ya yadda al-Qur'ani halitta ne ba zancen Allah ba. In dai zai farfaɗo yayi magana sai ce al-Qur'ani zancen Allah ne ba halitta ba. Daga cikin su akwai Abdul A'la ibn Mut'im, wanda shi saboda azaba ma a kurkuku ya mutu. ye shahada. To in waɗannan fitinu sun ci gaba har zuwa zamanin Khalifa Al-Mu'tasim Billahi, ta ci gaba har zuwa lokacin Khalifa Al-Wasiq Billahi, bata sami mutuwa ba ko malaman sunna su sami zaman lafiya sai zamanin Khalifa da ya biyo bayansu Al-Mutawakkilu ala Allah, sai ya zan ahalin sunna. To amma a duk waɗancan lokuta al'amura sun yi zafi, duk malamin da bai ce Al-Qur'ani halitta ne daga cikin halittan Allah ba, ba zance ne ba, to ya dandana kudansa. To sai wannan Muhammad bin Yahya Az-Zuhali sai ya sami wasu ya ce ku je ku tambaye shi kalamullahi bayan mahaluki. Aka je aka rika tambayan Imam Al-Bukhari, shi kuma yace na'am kalamullahi bayan mahaluk wa af'alul ibadi mahaluqa. Ya fahimci tuna jama'a ba shi ne su ji me zai ce, yace wal imtihanu bid'a, kazo kana wannan tambayan na kakalar fitina bid'a ce. To wannan kalmar dama shi wannan bawan Allah Muhammad bin Yahya Az-Zuhali ya yi ne don ya tada kura a nuna mashuwa gabanni tofa ga aƙidarsa, domin shi ma ya shiga cikin wannan fitina, to kuma ya samu kansa a ciki, wanda yake abubuwa suka yi zafi. Bayan sun yi zafi, Imam Al-Bukhari da kansa ya yi addu'a yana cewa ya Allah, wannan fitina da ta shigo da ta rike ni, Allahumma innahu qad daqat alayya al-ardu bima rahubat faqbilni ilayk. Ya Allah, gaskiyar magana kasar duniyan nan ta yi kunci duk da yalwanta gare ni, ana neman sai an tursa tsani na saki layi. Ya Allah, ina roƙonka in shi rayuwata. Bai wata ɗaya ba Allah ta'ala ya anshi rayuwarsa, shi yasa ma aka ce Imam Al-Bukhari yana cikin bayin Allah wanda suke Allah na an san addu'arsu, Allah ka anshi namu. Imam Al-Bukhari ya rasu, Allah ta'ala ya ji kansa a wani gari wanda ake kiranta Hartank ko Hartanak, gari ne wanda ba ta da nisa da Samarkanda. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa. Kuma ya rasu a daren sallah, Allahu akbar, kun ga an haife shi a watan sallah. Kuma ya mutu a daren sallah hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da shekara 250. Ya yi rayuwa a duniya tana hijiriya shekara 62. Ya mutu in ka gwama shi a watan Turai, ɗaya ga watan Septemba 870. In ka kwama shi a nan ƙidaya na Shamsiyya, yana da shekara 60 daidai. Kun san akan sami gap tsakanin hijiriya da kuma Shamsiyya. Ina ga ko zai yiwu a gurguje ka dan ce wani abu game da littafin ko ko menene ya kamata a takaice kwarai. Wannan littafi na Imam Al-Bukhari, Allah ta'ala ya ji kansa littafi ne wanda yake malamai waɗanda suka san hadisi da ingancin hadisi suna cewa babu wani littafi mafi inganci a duniya fiye da wannan littafi na Imamul Bukhari. Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta maka. Kuma wannan littafi na Imamul Bukhari kamar yadda muke gani, in ka ɗauki jerin giyar littattafai da suka sami kula da i'tina'i da shuru, to da wuya ka samu littafin da ya sami irin wannan tagwamashi kamar yadda littafin Imamul Bukhari ya samu. Domin an maka sharhi daban-daban tare da bayanai na malamai mabambanta sama da 300 kamar yadda masana suke faɗi. Muhimmai daga ciki akwai alamun sunan na Muhammad bin Muhammad Al-Khattabi wanda Allah ya yi masa mutuwa shekarar hijira tana da 386. Akwai sharhi na Sahihul Bukhari na Ibn Battal, Allah ta'ala ya ji kansa, wanda ya mutu hijira tana da 449. Akwai sharhi wanda ake kiransa Shawahidul Tawdih والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، وندا محمد بن عبد الله بن مالك النحويي، وندا الله تعالى يجزاك يا رب شيخا تميشي دجا سبعين دليل. أقوي التنكين شرح الجامع الصحيح نمحمد بن بهاجر الزركشي wanda ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da 794. Haka dai ga sunan da yawan gaske har zuwa Fathul Bari wanda al-Imam Hafiz bin Hajar al-Asqalani yayi su umdatul qari, wanda yake na dan yi bayanin su nake jin a zamanmu na farko, wanda yake malamai suna cewa ajallu wato mafi ɗaukaka mafi mahimmancin shiru na Imamul Bukhari jiya da yau, in ji malamai masana, babu kaman Fathul Bari. Yawwa, babu kaman Fathul Bari na Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ta'ala ya ji kansa. Shi kuma mutumin Egypt ne, ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da 852. Sai Umdatul Qari, din nai bayanin su zaman mu da ya gabata na Al-Hafiz Badruddin Al-Aini, shi ma da shi da Ibn Hajar al-Asqalani da shi Badrul Din sun hada zamani, kuma duka suka yi sharhin Imamul Bukhari, kuma dukansu mutanen Misra ne. Shi Ibn Hajar al-Asqalani ya rasu hijira tana 852, shi kuma Badrul Din ya rasu hijira tana da 855, kaga tsakanin mutuwar su shekara uku ne ma kawai. So waɗannan sharhi kusan babu kamar su. Ina cewa sharhi da na sani na karke, wanda na sani shine wanda Sheikh Muhammad Ali Asabuni ya yi cikin mujallali hudu a sharhi Muyassar. Na zo da kwabin nan ko ina jin wancan zamana shine wanda na sani na karke. Ba mamaki akwai wasu da suka biyo baya ma bayan shi, wallahi ta'ala a'lam. Kusaini ya gabatar wani banda na uku ne sabon shigowa to kaji da ma na uku ne Allah ta'ala ya ji kanku gaba daya shi Muhammad Ali Asabu ne shi bai mutu ba ko ya mutu bai mutu ba yana nan da rayuwarsa wallahi a sannan wancan littafi na Fathul Bari ta samu yabo sosai. Imam Shawkani Allah ya ji kansa lokacin da aka ce halaga fata malam ya kamata kai mana sharhin Imam Al-Bukhari sai ya ce ai dai jama'a ba'da al-fajr an gama inda sharhin Buhari aka yi Fathul Bari an gama saboda sharhi ne wanda yake tare da kaga shi Umdatul Qari ya fi shi yawa ya kusa ma ninka shi za a ce bai dai ninka ba amma fa'ida da kusanto da ma'ana nan da nan babu kaman Fathul Bari wallahu a'lam wannan Umdatul Qari ne babu kaman Fathul Bari sai dai shi ya taba wasu abubuwa ga Fathul Bari shi ya taba abubuwa wasu fannoni ya keɓance su da bahasi wanda shi mai Fathul Bari ba haka yayi ba sa'annan wannan dai a takaice malamai sun tartibin kutubu sitta ko as-sunan as-sitta suna cewa mafi inganci a cikin littattafan sunan nan shine sahihu abi abdullahi muhammad bin isma'il al-bukhari sannan sahihu abu al-husaini muslim ibn hajjaj an gane ko annai sahuri sannan na uku su kitabul jami' na abi isa muhammad bin isa shine al-imam at-tirmidhi suna sa shi a mataki na uku wajen inganci sannan a mataki na hudu kenan ba na uku ba afwan ai tsallake na mataki na uku shine kitabul sunan na Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ab al-Sijistani ana sa shi mataki na uku in ka dauki Buhari ka dauki Muslim sai Abu Dawud daga nan sai Imam Tirmidhi kitabul Jami' din shi Abu Isa kenan Muhammad bin Isa at-Tirmidhi Allah ya ji kansa sannan mai bi masu na biyar kitabul sunan na abi abdurrahman ahmad bin shu'aib an-nasa'i na shidan su na karke kitabul sunan la abi abdullahi muhammad bin yazid al-ma'ruf ibn majah al-qazwini shi bai kai darajar su ba waɗannan wasu sukan yi dan kuskure zan ce ko su kutan baki wasu sai ka ji suna astihabu tatta a'a ko sittu sahaji sai dai sunan domin Imam Al-Bukhari da Muslim su ne suka yi iltizami cewa ba za su rubuta wani abu ba a waɗannan littattafai bai na su sai sahihi sauran kuma sukan ambaci darajar hadisi bayan sun kama da shi tare da haka aka bambanta darajar littattafan wani abin sha'awa ga sahihul Bukhari Imam Al-Bukhari da kansa yake cewa babu wani hadisi da zan rubuta face na yi sallah raka'a biyu na nemi Allah zaki kafin na rubuta shi sannan ya rubuta sannan wasu suka ce hatta tarjama domin shi littafin hadisi ne littafin fiqh ne yana tafiya da fiqh zai maka tarjaman wani hukunci sai ya kawo maka hadisi, sai kawo maka hadisi. Don haka littafi ne, shi yasa can ka ji yabo cikin yabon da ake masa, ban ga wanda ya fi sanin hadisi da fiqhu kamar Imamul Bukhari ba, saboda yana tafiya da fahimta da bayani wanda za ka gane dalilin kawo hadisin a babin. Allah ta'ala ya ji kansa. To a takaice kan mu wuce abinda muka ce, ya shiga tsaf-tsaf. Wannan shine Imamul Bukhari, kuma abun guje wannan shine littafin Bukhari, wanda in Allah ya so mako mai zuwa za mu koma rayuwa cikin hadisan da ke ciki. Muna roƙon Allah ya mana jagoranci, ya tabbatar da mu akan daidai, ya hana mu kuskure. In mun yi, Allah ya ansar da mu, ya fahimtar da mu, ya ba mu ikon fahimta da gyarawa. Kuma kamar yadda na ce, karatun nan ku ne za ku yi, ni an gabatar da ni ne kawai. Don haka da Allah mu taru mu yi, Allah kuma ya taimake mu wajen yi. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.